daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin Alhamis 3 ga watan Agusta. Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau rago bane shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Sauran kasar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya da kuma Niya FM da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatarwa
Usman Ahmad,
Safinatu Sodengi
tare da Maryam Bashir Bagaji.
To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau zamu maida hankali ne akan cutar nan ta kumburin hanta ko kuma hepatitis a turanci.
A takaice zuwa abin da ake ce da hepatitis shine kumburin hanta. Kumburin hanta kuma abubuwa da yawa na kawo shi. Cutar na akwai ta sosai saboda yanzu an yi kiyaye cewa kamar kashi 10-15 na mutanen Najeriya suna ɗauke da wannan cutar ta hepatitis musamman hepatitis C. Lissafin population din yawan mutane su kusan miliyan 20 waɗanda ke ɗauke da wannan cuta.
Ta yaya ake kamuwa da ita, yaya take yaduwa a cikin al'umma, me ya alamun kamuwa da ita kuma menene maganinta? Domin samun karin haske da karin bayani da karin fahimta akan wannan cutar da ke kama hanta, mun tattauna da Dr. Aminu Nahuce daga sashen kula da koda hanta da kuma hanji a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
To za ku ji kuma ra'ayoyin jama'a game da cutar ta hanta, amma kafin sannan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na Facebook da Twitter.
Ku kasance da mu a shirin yau da gobe, shirin matasa. Ku ji bayanai akan wasu cututtuka da ke addabar mu. A Facebook da Twitter mun nemi jin sanin ku game da wannan cutar hanta ko hepatitis a turanci. Ga yadda kuka amsa.
To sakon farko na shafin Facebook din daga Abubakar Gishiri. Ita dai cutar hanta ana samun ta ne ta hanyar yawan shan magungunan asibiti ko na gargajiya ba bisa ka'ida ba, ko kuma shan kwaya mai bugarwa sannan ana dauka ta hanyar jima'i. Wannan cuta tana kisa daga alamominta su ne idanun mutum su sauya launi zuwa ruwan dorawa. Ya kamata mutane su je a gwada su saboda sanin matsayin su akan ko suna da su ko kuma ba su da ita, domin gudun yada ta a cikin al'umma. Sai dai ana yin rigakafin ta domin kariya.
Sai baban gida Aliyu Rijau yace cutar hanta ko hepatitis cuta ce wadda take kama hanta, wadda kuma yakan sa a rasa rai sai dai duk a lokacin da aka kamu da ita ayi saurin ganin likita, sannan kuma a bi dokokin da likita ya shimfiɗa wa mai cutar.
Sai kuma Usman A. Usman Kirfi yace cuta ce mai saurin yaduwa tsakanin al'umma, kuma tana kisa fiye da yadda cutar kanjamau take yin kamar yadda likitoci suka bayyana. Saboda haka ina umartar 'yan Najeriya mu garzaya asibiti domin sanin halin da muke ciki.
Sai injiniya Hafizu Gentle yace wallahi yau da gobe da wani makwabcin mu ya kamu da wannan cutar, ai zama yayi kamar wanda ya shekara 100 yana rashin lafiya. Abin tada hankali shine yadda mutanen unguwa suka rika kyamar sa game da kaurace masa.
Sai kuma Bashir Muhammad Yaldu yace cuta ce mai hatsarin gaske, ana daukar ta a wurin jima'i da yawan shan maganin gargajiya mai daci.
Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa yace ciwon hanta ko hepatitis ko kabari kusa cuta ce da komai kina ban masa fatan kamuwa da ita, kamar irin yadda nake jin likitoci na bayanin ta. Ana daukar ta daga wajen wanda yake dauke da ita. Na farko musayar yawu, jima'i kai har da zufa. A nan kiran da nake yi wa gwamnati da ta taimaka wajen shigo da maganin rigakafin kamuwa da ita ga waɗanda ba su kamu da ita ba, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen cutar.
Sai kuma Aminu Ubale Katuka yace assalamu alaikum yau da gobe. mutane na shan magunguna barkatai ba tare da ka'ida ko sun tuntube likita ba musamman mu al'ummar mu ta Fulani ko Hausa Fulani domin wannan matsalar shaye-shayen magunguna ba ka'ida ta fi karfi a arewacin Najeriya kuma yana daya daga cikin abubuwan da suke haddasa cutar ciwon hanta Allah ya sa mu gyara ku tashi lafiya
sai Wadayu Nusa Kauru yace a gaskiya yau da gobe cutar hanta ta fi kanjamau saurin kisa saboda hanta in mutun ya kamu da ita guda uku take da shi akwai A da B zuwa C a gani na duk ba mai sauki sai dai addu'a kawai
Shehu Adamu Rijau yace babban abin da ke tada hankali game da wannan cuta ta hepatitis shine bata cika nuna wani alama da wuri ba har sai cutar ta fara yawa wanda kuma idan har cutar ta yi yawa to fa dole ne sai dai a yi hakuri kawai domin bata jin magani gashi kuma mutanen mu basu cika zuwa asibiti ba sai cuta ta yi yawa muna roƙon Allah Ubangiji dai yayi mana tsari da wannan cuta da ma sauran cututtuka baki daya amin
sai Malam Ruwani Sa'idu Gayari yace a hakika yankin mu na Gayari wannan cutar tana barazana ga rayukan al'ummar yankin namu musamman idan kaga manyan mutane shidda sun rasu zaka iske hudu daga cutar hanta ce dan haka muna fatan Allah ya mana tsari da wannan cutar da ma wasu cututtukan baki daya amin summa amin
Sani mai lange-lange lwaya wuri yace cutar hanta cuta ce da idan an gano ta da wuri ana iya shawo kanta amma idan har wuri ya kure sai gyaran Allah
sai Ibrahim Said Adam yace ita ce sanadiyar mutuwar matata sannan magungunan ta ga musifar tsada saboda haka ya kamata gwamnati ta kawo mutane dauki saboda akwai marasa lafiyar hanta dake kwanci a asibitoci da yawa
Sani Sulaiman Daura yace yau da gobe barkan ku da kokari to gaskiya abinda na sani game da wannan cuta ta hanta shine an ce ana samun ta ne ta hanyar yawan amfani da magunguna masu daci musamman kuma na gargajiya to sai dai ita cuta kowace iri ce tana samun dan adam ne daga Allah amma duk da haka mu kiyaye shawarwarin malaman lafiya domin kare kai daga kamuwa da kowace irin cuta Allah ya kara mana lafiya amin nagode yau da gobe ku tashi lafiya
sai Abbas Hayya Dutsen Wai yace yau da gobe wallahi jin wannan maudu'i naku na yau ya sanya sanyi da tausayi a jikina domin kuwa cutar hanta ita ce ta yi sanadiyar mutuwar babban amini na Allah ya ji kansa da rahama Allah ya nisanta mu daga dukkan cututtukan duniya musamman cutar hanta wanda ta fi cutar kanjamau radadi
to sai kuma Armaya Husaini yace salam yau da gobe cutar hanta mai kare garkuwar jiki har in dai ta kama mutum to sai dai a yi hakuri kawai dan ba ta jin magani to sai dai ɗan uwa da abokan arziki a taya shi da addu'a Allah ya kawo mafita kawai daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya
sai Bashar Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace yau da gobe gaskiya da na ziyarci asibitoci da dama daga yadda cutar hanta ke sauran halaka al'umma ina roƙon Allah ya ƙara nisanta kowa da kamuwa da irin wannan cuta da sauran cututtuka amin
sai kuma mu koma shafin mu na Twitter inda @gogo4347 yace bangam su a fassara hepatitis da cutar hanta ba hepatitis da jaundice ma'anar su ciwon shawara
sai Adbaban Sadiq 16 yace cutar hanta wata irin cuta ce mai kisa matukar baka bi ka'idojin da likita ya gindaya ba a yayin da ta kama dan adam
to sai kuma @bala_karasuwa yace YDG wato yau da gobe kenan muna tare da ku da fatan likita zai yi mana karin haske akan hanyoyin kamuwa da kuma alamomin cutar da ma hanyar rigakafin ta
sai karshe @s mai lange-lange yace cutar hanta ko hepatitis cuta ce da in har aka gano ta da wuri ana iya shawo kanta amma in har wuri ya kure to sai da yadda Allah ya yi
to Allah ya kyauta sai mu ce bari mu shiga kanan dabu inda wakilin mu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana daga bakin jama'a a cikin gari shin me suke ciki ko kuma ya wannan cuta ta hanta take addabar jama'a ne
cutar ciwon hanta gaskiya na santa kamar yanda naga dan uwana wanda kwanan nan bai fisa TV ba ma Allah ya masa rasuwa saboda wannan cuta ta hanta
shi wannan bawan Allah da kace dan uwanka ne ya rasa ransa sanadiyar wannan cuta ba a gano cutar da wuri bane sai ta gama cinye shi ko kuwa me ya faru
eh gaskiya ba a gano daga farko ba saboda me ana ta shan daci da shauran magunguna ashe kuma shi maganin da ake sha na daci iya dada tunzura cutar ne tana dada karfi
kenan tun farko ba kai shi asibiti ba
eh tun farko ba kai shi asibiti ba sai daga baya da yaje aka yi ma test sai aka ce ai yana da ciwon hanta to bayan wannan sai kuma abin ya fara karfi wanda ta kai shi yanzu har ya rasa ransa
eh ina sane da ita
shin a ina ka samu labarin ita wannan cuta
Ina jin labarin cutar a kafafen yada labarai yanda ake gargadin masu cutar da su dinga kula da shan magani akan lokaci.
Lokacin da ka ji bayanin wannan cuta, ka taba yunkurin ka je asibiti domin gwada ka domin wata ila kuma akwai alamunta a jikinka?
A'a, ban taba zuwa asibiti ba ko kuma wasu abu makamancin haka.
Daga bayanan da ka ji a kafafen yada labarai, ba ka ji cewa ana rigakafin ita wannan cuta ba?
A'a, ban ji wannan labari cewa ana rigakafin cuta ba. Hasali dai naji suna jan hankalin masu cutan cewa su dinga lura da lafiyan su akai-akai wajen amfani da magungunan da likita ya ba su.
Gaskiya ba ni da wannan labarin.
Biki taba ji ko a makwabta ko a kafafen yada labarai ana cewa wannan cuta tana da illa wani lokacin ma aka rasa rai?
Eh, kam gaskiya na taba ji dan akwai wani yaro ma a cikin ƴan uwanmu, naji an ce yana da ciwon hanta kuma na ganshi. Gaskiya kam na dan tausa mai yanayin halin da na ganshi a ciki. Sannan na tambayi ma maman shi, har take faɗa min cewa an hana shi cin wasu abubuwa da dama daga ciki har da masu ko nama ne da dai wasu abubuwa.
Ke daga lokacin da kika samu wannan labarin, kin taba tunanin ki je asibiti domin a gwada ki ko kina dauke da burbushin cutar?
Gaskiya ban taba wannan tunanin ba, amma ina kam yi a yanzu kam ina so in je dan a auna ni magani saboda yanayin halin rayuwa za ta iya kan dauke da ciwo kai baka san da shi ba.
Eh, ina da labarin cutar ciwon hanta, sai dai gaskiya ban san yadda cutar take ba.
A ina ka samu labarin ita wannan cuta?
To, ina samun labarin cutar ne a wajen waɗanda muke samun labarin cewa sun kamu da ciwon, wasu ma har suna rasa rayukansu sakamakon ita wannan cuta ta hanta.
Kana da labarin me yake kawo a kamu da cutar?
Naji dai kwanaki wani likita yana magana a wata kafar yaɗa labarai cewar yawan shan maganin gargajiya wanda yake da ɗaci yana kawo irin wannan matsala, da kuma shan maiƙo ko kuma maiƙo in ya yawa na mutum ba tare da yana neman magani ba, shi ma yana kawo yana haifar da wannan matsala.
Daga bayanan da ka ji na wannan cuta, kana da labarin cewa ana rigakafinta?
Eh, naji labarin cewa ana rigakafinta ta gujewa amfani da magungunan da basu dace ba wanda suke kamar da ɗaci sosai, sai kuma mutum ya rika zuwa asibiti domin a rika duba shi saboda naji likitoci sun ce ita wannan cuta ba a gane ta sai ta ci karfin mutum, sannan ake ankara da cewa ta kama mutum inda ba tare da yana zuwa likitoci suna duba shi ba.
Daga bayanan da ka ji na likita, baka ji cewa ana yin rigakafinta a asibiti ba?
Bayanan da naji dai sun ce idan mutum ya ji an duba shi, su za su ba shi magungunan da zai sha ko kuma su faɗa masa wasu dokoki da zai bi na kaucewa ita wannan cuta.
Daga lokacin da ka ji bayanan wannan cuta, ka taɓa zuwa asibiti domin gwajin ko akwai kishin-kishin ɗinta a jikinka?
Eh, na taɓa zuwa asibiti domin a gwada ni domin a gano ko akwai ita wannan cuta. Sai dai bayanan da aka nuna cewar ba ni da wannan cuta, sai dai an ce min na rage shan maiƙo, wanda shi ma an ce idan ya yawa a jikin mutum yana iya taɓa hantar mutum.
Ka sa makon da ya gabata ranar Juma'a shi ne aka ware a matsayin ranar cutar hanta, don a wayar da kan jama'a game da wannan cutar da ta ke neman ta
zama ruwan dare ba.
Ba da bi mai za a dan samu wayewa kai.
Ko mu a kasashen mu zaki ga kaman aiki da muke magana da zasu bi nan magungunan gargajiya, zaki ga ai kaman mutane suna gane cewa yana cutar da su yanda suke sha ba ka'ida da sauransu. Zaki ko za su yi aikin, sai suna tambayar likitoci ya zai.
Kuma za ka ga yanzu mutum ko dauko irin masu dauko masu aiki, za ka ko dauko waye irin yana kai suna kai su a nemi su gwaji saboda haduwa. Daga sashen kula da koda, hanta da kuma hanji a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana ƙarin haske game da cutar hanta ko hepatitis.
Kamar na bayanin wannan cutar hepatitis,
cutar hepatitis wanda yake a turanci ne, amma a takaice zancewa abin da ake ce da hepatitis shine kumburin hanta. Kumburin hanta kuma abubuwa da yawa na kawo shi, akwai su viruses waɗannan ƙarikan halittu na cututtuka waɗanda ba ya gani da ido, haka sai an yi amfani da abubuwa na musamman. Amma bancin viruses suna akwai alcohol wato bia da kuma sauran chemicals, amma dai musamman hepatitis viruses.
Cutar tana aukuwa sosai a Najeriya haka ko ƙasashen mu?
Ƙasashe masu tasowa musamman irin Najeriya cutar na akwai ta sosai, saboda yanzu an yi kiyasi cewa kamar kashi 10-15 na mutanen Najeriya suna ɗauke da wannan cutar ta hepatitis, musamman hepatitis B. Lissafin population ɗin yawan mutane ne kusan miliyan 20 waɗanda ke ɗauke da wannan cuta.
Na ji ka ce hepatitis B, an ce tana da nau'uka daban-daban, dukansu iri ɗaya ne ko ya suka bambanta?
Ba iri ɗaya ba ne, akwai abin da muke ce ma hepatitis A, B, C, D da E. A wato nau'uka biyar ne, amma waɗanda suka fi kawo illa ga hanta shi ne hepatitis B da C. Domin Najeriya muna da nau'in B shi ne ya fi kawo illa. Kusan ma duk yawancin ƙasashe hepatitis B ɗin ne ya fi yawa, in ban da ƙasar Egypt wadda take ita ce ta fi kawo hepatitis C a duniya. Amma da duk yawancin sauran ƙasashe gaskiya hepatitis B ne, musamman ƙasashe masu tasowa namu na Afirka da ita kanta Najeriya.
To ya cutar take yaɗuwa ne?
Tana yaɗuwa ta hanyoyi daban-daban. Duk inda jinin mara lafiya zai haɗu da jinin wanda bai da rashin lafiya, to mutum zai iya kamuwa da ita ta wurare da yawa. Akwai amfani da kamar abubuwan yanke kumba, aski a wurin kaciya da ake wa yara, ko a ƙara ma mutum jinin da ba a riga aka tantance shi da kyau ba, wanda ke ɗauke da ƙwayar cutar.
Ana iya samun shi ta hanyar jima'i?
Sosai ana iya samun ta hanyar jima'i, tunda shi ma virus ne, kuma dai wanda muka san virus na kanjamau wato HIV shi ma hepatitis ana iya samun su, da kuma allura. A yi ma mutum allura da wata sirinji da ke ɗauke da abin nan, kamar a yi wani allura kuma a zo a yi amfani da sirinji da an sama mai hepatitis ta allura. Ko kuma ma mutum wurin aiki kamar ma'aikatan lab masu aiki wurin gwaje-gwajen jini, ko kuma ma mu likitota wurin diban jini, sai wannan rashin lafiyar mutum ya samu haɗarin dukar kansa da sirinjin da ya ja jini daga mai wannan rashin lafiyar. To shi ma akwai yiwuwar mutum ya ɗauki wannan rashin lafiyar.
Ta hanyar gurɓataccen abinci ko ruwa fa?
Gurɓataccen abinci ko ruwa ba hepatitis B ko C ake samu ba, saboda su sai dai inda jini ya haɗu da jini. Hepatitis A da B da E shi ne ake samu ta hanyar gurɓataccen muhalli da kuma gurɓataccen ruwa, saboda su ana sha su hanyar da muke ce masu ƙoraru, wato abubuwa ne da mutum zai sha ta cikin ciki ya yaɗu. To su waɗannan nau'ukan hepatitis B da C gaskiya su ba a lokacin ta wurin sha abinci ko gurɓataccen ruwa, saboda ba hanyar da suke yaɗuwa ba ne.
Waɗanne irin alamomi ne ake ganewa mutum ya kamu da wannan cutar hanta?
Alamomin sun kasu kashi biyu. Akwai alamu na farko wanda idan mutum ya kamu da rashin lafiyar, farkon kamuwa da rashin lafiyar ta yi kama da duk wani rashin lafiya mai sa zazzaɓi, saboda farko ma za a yi zaton malaria ne. Mutum zai samu zazzaɓi da kasalan jiki da ciwon gaɓoɓi, sannan kuma sai idan sai ya zama kore wato ya ɗorawa. To lokacin farkon kamuwa da rashin lafiyar kenan, amma bayan 'yan satuttuka wannan zai kau, har da idan naki zai wannan kore ɗin zai kauce, sai kuma rashin lafiyar ta koma cikin anta mutum ke ta yaduwa tana ma'anta illa a hankali a hankali. So wasu ba za su ma iya ce lokacin da suka samu wannan rashin lafiya, musamman in ya sami wasu lokacin da suke ƙananan yara. So wanda ba a riga ka gwada ba ya san matsayin ta, sai abubuwa sun fara bayyana gidan bayan shekara 10-20 lokacin rashin lafiyar ta riga ta ma ita anta illa. Mutum ya fara zuwa da wasu alamu na kumburin ciki, ko kuma koren ya dawo, ko kuma wasu su dawo da aman jini. kwarin za abin nan kusan lokacin rashin lafiyar ta wuce kusan shekara 20 a cikin mutum ba bai sani ba.
Tana kisa sosai ko?
Tana kisa sosai musamman idan mutum ya zo matakin da ita an ta ɗin ta riga ta developing abin da muke ce ma cirrhosis, wato a lokacin an ta ko dai ta bushe wato kamar busasshen lemu a liver ta yi ƙarfi an ta ɗin ta yi ƙarfi ko kuma ya zama kansa. To a wannan lokacin gaskiya rashin lafiyar ya riga ya nisa mafi yawan mutane musamman idan ta zama kansa daga lokacin da mutum ya zo asibiti zuwa lokacin da za mu rasa shi gaskiya ɗan watanni ne kaɗan.
Alal misali idan mutum ya ga kamar ya kamu da wannan cutar me ya kamata yi?
Mun yi kamata mai mutum ma ya san ya samu kamar taken ai wannan shekara na shi rana ce ba ta ta duniya wanda ake ko ke 28
makon da ya gabata
ko ke shekara na wannan shekara shi ne ana cewa taken shi ne akwai da mai fata shi ke baki daya duniya. To babu sosai ma mutum ya ga wani alama, mun fi son mutum yana lafiya ya zo ya auna lokacin da ke tabbatar da ta an tarki illa ba sai ya zo a auna. Idan aka ga yana da wannan ƙwayar cutar ta hepatitis akwai gwaje-gwajen da za mu yi sannan kuma a ɗora shi kan magani, wanda kuma aka auna ba ya da hepatitis ana masa allurar rigakafi ta hepatitis wanda ake yi sau uku. So wannan idan mutum ya wannan kusan ya kare shi daga kamuwa daga rashin lafiya din. So rashin lafiya ce wanda ana ita ma kare kamuwa da ita idan mutum ya yi gwaji da wuri ya san yanayin da yake ciki. So saboda lokacin da mutum ya nuna alamun rashin lafiya mafi yawancin lokaci kusan lokacin inda mata riga ta faru.
To akwai rigakafin wannan cutar?
Akwai rigakafi ita ta hepatitis B wanda ita ce mafi yawa da muke da ita a nan Najeriya. Ita ta hepatitis C har yanzu ba ta da rigakafi amma dai dama ba ita muke da ita da yawa ba kamar da nake duk duniya ita ta fi kowa wannan cuta ta hepatitis C. To mu wanda ta fi yawa a nan Najeriya hepatitis B kenan. Akwai rigakafin ta idan mutum aka yi masa gwaji baya da rashin lafiya din za a yi mashi rigakafi kuma insha Allah ya samu kariya daga wannan rashin lafiya din. Sannan kuma abin da na sani dama yanzu yara yan kasa da shekara ɗaya wannan rigakafi ta hepatitis tana cikin jadawalin allurar da ake masu na rigakafi daga haihuwa zuwa shekara ɗaya. Ita kanta hepatitis B din tana cikin wannan jadawalin allurar rigakafin da ake wa yara.
Mutane da girman su ma suna iya samun wannan rigakafin?
Da girman su ma za su iya samu. Saboda ai musamman waɗanda suke tare da ta'ammali da harka ta jini ko kuma masu ma'amali da ta'ammali da marasa lafiya, inda za ki ga wasu yan dan wasu ba da lafiya su za su ta amfani da shi wani bisa sun taɓa jini ko ya aman jini ko kuma abin nan ne ko su taɓa wasu ruwa daga fitowa daga jikin shi. Duk irin abubuwa mutum ne ko da girma sannan da har yanzu mutane suna amfani da wurin aski na kuɗi kuma ba za su amfani da nasu abin aski ba. Kusan abubuwan da ake amfani da su wurin aski za ka ga kawai an sai ma mutane ne a sai ko kuma masu yan san ba za ka ga mutane da har yanzu ba kowa ke da naki wanda ke amfani da shi ba ko ma wurin su mata abubuwan da ake cewa manicure dinan da pedicure wanda ake
ma yaran farce ne na
waɗannan abubuwa in mutane ba kowa ke da naki kayan da za a yi mata amfani da su ba idan yanzu waɗannan wuraren su akwai wurare da yawa da kamuwa da wannan rashin lafiya za a iya samu da ita. So har manya ma ya kamata idan mutum ya gwada wannan abin da bai da ita ya yi wannan allurar rigakafi.
To likita mu duba kamar kula da lafiyar hanta, ka ya ce banda wannan ƙwayoyin cutar nan da ke kawo wannan shi cutar hanta din akwai har da giya, wasu kuma suna ma shan irin magungunan nan na gargajiya masu ɗaci, shi ma yana da illa ga yaya yake ga jikin hanta mutum?
Yana da illa sosai saboda wasu kuma ai sun ma hanta din ƙarfi ga abubuwan da muke cewa ko chemicals mutum ya sha wasu nau'ukan magunguna masu ƙarfin gaske waɗanda za su je su yi ma liver wanda ita ma giya din sake ma a cikin lahani a cikin ma waɗannan magunguna masu ƙarfin gaske masu ɗaci nan da ake sha wasu su za su ga an sha nan take to har lalata ƙwarin halitta ita an ta kanta su ga mutum nan ta tazo da wannan idan shi ya kore an ta kumbura so wada ita kwaye fita ce din ke ba an ta din illa hatta ma wadannan magunguna din masu karfi da ke ma ita an ta abin da saboda kusan komai da adam yake ko abinci ne ko abin sha ne ko me da idan ya shiga hanji zai bi ta jini sannan ya wuce ta an ta din za ta sarrafa shi sannan kar da shi sannan ya amfani da shi to kuma kokarin sarrafa abin idan ya mata karfi sai mata illa makon ya za abin ya amfani jiki sai ya za abin ya lalata ita an ta din kanta to daga nan kuma sai sauran matsaloli su je ba
wata shawarwari zaka iya ba mu game da yadda mutum zai bi ya tabbatar da lafiyar antarsa
shawara ta farko kamar da nake da farko mutum ya kauce ma duk wani magani da ba likita ya rubuta mar ba inda ba likita ya rubuta maka magani ba gaskiya mutum ya kauce za ka ga mutum yana zama lafiya sai ka fito ya ji ya ci magani ko na wanke shi ko na wanke hanji ko me Allah ya likita lafiya ba amma ka ji kina da masu magunguna ko magani dan Kano ba ko na Brazil mutane kawai suna ganin an duka wani sai ko wani abu na kai sun abu ne sai Allah ka shiga kuma Allah ya sauke zai sannan abu na biyu shine mutum sun sami ma ya nuna wasu alamu na lafiya ta yi ta anta din ke ji a cikin agwada shi a tabbatar da bai da wannan rashin lafiya sai ita kuma na dauke da ita insha Allah idan dai an gano da wuri za a yi mata magani masu amfani to amali da jiya musamman kuma su kokari su kauce don ita ma tana cikin abubuwan da ke kawo mata ita an ta din da hali sosai
to likita mun gode sosai Allah saka da alkhairi
amin amin
Dr. Aminu na huce daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kun ji dai bayanan da dai ta yi masu saurare ma da fatan masu ma sun ji eh ka ji wanda da yake magana dazun wai ai a cikin question
tambayar
da muka cewa cutar hepatitis cutar hanta da eye jaundice either abu daya ne
wai shawara ce
eh to amma ka ji
bayanan
da shi likitan ya ce wai ai saboda shi cutar hanta din tana jawo irin alamomin jaundice inda mutum idanuwan shi
zai canza ya yi rawaya da sauransu haka
da wani ma da ya magana ya ce garin su gayari in ka wanda suka mutu in ka duba mutum shi da tsofaffi ita ce
abin da fa yana yawa fa
gaskiya sai ai ta kiyayewa kuma kamar yanda likitan inda ya fi burge ni da magana da ya shi ne ba wai sai ka jira ma baka da lafiya ba kawai ka je ka gwada ka gani kamar yanda aka dinga gwada HIV da waye ka je ka gwada kana da shi to in baka ai magani da wuri in baka da shi ai maka rigakafi
to Allah kiyaye to bari mu ji abinda wani so mun taba abinda zamu zo da shi gobe
insha Allah
sunana Ahmad Isa Koko
Ahmad Isa Koko daga ina
da nace koko da ji ka san cewa na fito daga jihar Kebbi Nigeria
me ya kaka Amurka
to Usman gaskiya abin da ya kawo na Amurka muhimmi ne kwarai da gaske ba hutu nazo ba amma nazo abin nan da ake cewa gani da ido akwai waɗansu ƴan Nigeria masu tsananin kishin al'adunmu waɗanda kowace shekara suke shirye wani irin gagarumin biki na nuna al'adu da fasaha ƴan Najeriya da kowane bangare
bayan koko akwai kuma ƴan yalifa duka zamu hada mu ji menene irin yali wannan me kuke kiran abin ne ƴan matasa matasa
shirin horas da matasa da al'amarka ke daukan nauyi duk shekara shekara
to sai a kasance da mu
karshen shirin muke nan ne yau yanzu a madadin
Usman Ahmad
Safinatu Sodengi da Julie Gresham da ta bada umarni da engineer mu ne yau da Solomon Jack da ya hada mu ta Facebook live ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya Amerika yau ta